بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء قبل فسرا أدعو إن لتاتم حسن المسلم يزام درس نشيد إن شاء الله. زام تاشي أذكار الأذكار بعد السلام من الصلاة وتذكر عند أكيه بايان أن سلم إذا قتل إن كان سلم إذا قتل أقول ذكر عند يتبت إذا سنة مزوم الله صلى الله عليه وسلم وإن كما تكفع كريس كافين كتاشي كي نافلة كسكوري نيمتين أقام سلم sai tashi kuma ya kama nafila, yana sallamewa sai tashi kama nafila kamar yadda wasu mazhabobin suka fifita haka. Abinda manzala ta sama yake akwai zikirin da yake kafin ya tashi yayi nafila ne. Zikiri na farko shine astaghfirullah salasan, Allahumma anta as-salamu wa minka as-salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram. Astaghfirullah salasan, Allahumma anta as-salamu wa minka as-salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ma'anansa astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta as-salamu wa minka as-salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram. Wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi daga hadisin Sauban. Yace manzala ta sama ya kasance in ya juya daga sallah yakan yi istighfari sau uku. Yace astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sannan kuma sai yace Allahumma anta as-salamu wa minka as-salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram. Wannan shine abin da mutum zai fara yi bayan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Gafaran zikiri astaghfirullah, ina neman gafaran Allah, shine ma'anar astaghfirullah, ina neman gafaran Allah. Yace zai faɗa salatan sau uku, sau uku ina neman gafaran Ubangiji ta'ala. Wasu malamai suka ce hikimar hakan kila a sallan ka din ka dan samu wani dan tawaya a ciki ko kai wani abu wanda bai kamata ba ko bai dace da shari'a ba, to kana sallamewa sai ka kama istighfari astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Imma ko wani matsala to Ubangiji ta'ala sai gafarta maka, ka nemi gafaran Allah. Sannan istighfari yakan kusanto da mutum zuwa ga Allah subhanahu wataala. Sannan yake ta Allahumma anta as-salamu, ya Allah kai ne amincacce. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم يا الله انت السلام كيني امينتشي daga dukkan wani aibi. السلام مصدري ne wanda ake nufi as-salim, wanda ya kubuta daga dukkan wani aibi ko naqasa ko tawaya. Saboda mubalaga sai aka kawo masdari a maimakon ismul maf'ul ko sifa mushabbaha. Ya Allah kaine kubutacce daga dukkan wani aibi. Wa minka as-salam, kuma daga gare ka ne muke neman kubuta. Ai muna neman kubuta daga gare ka, shine ma'anar wa minka as-salam, natlubu salamata minka. Muna neman kubuta daga dukkan aibi ko laifi ko wata musiba daga gare ka. Tabarakta, albarkatunka sun yawaita ya Ubangiji ta'ala. Shine ma'anar tabaraka, takasara khairuhu wa dama sulthanuhu wa azama sha'nuhu. Albarkatunsa, alkhairansa sun yawaita. Kuma sarautansa ta dawwama, sannan kuma sha'aninsa ya ɗaukaka. Tabaraka daga baraka ne, albarka, albarkatun Allah sun yawaita. Ya zan jalali, ya mabocin ɗaukaka, wal ikirami da girma, mabocin ɗaukaka da girmamawa. Ubangiji ta'ala shi ya cancanci a girmama shi, kuma shi yana girmama halittansa, ina musu karamci, ina musu kyauta subhanahu wa ta'ala. Wannan shine fassaran wannan zikiri na farko wanda zaka yi bayan ka sallame. Wannan ba wuyan haddacewa astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta as-salamu wa minka as-salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram. Sannan na gaba, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dhal jaddi minka jaddu. Wannan shi ma ya inganta daga hadisin Bukhari da Muslim, hadisin Warraj, maulan Mughira yace mujer ya rubuta Muaz bin Abi Sufyan yana ce mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan zikirin a ƙarshen kowace sallah wato bayan ya sallame yana karanta wannan zikirin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minka jaddu fasaran shine la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai ne ya tantance a bauta masa shi kadai ne a zatinsa shi kadai ne a sifofinsa shi kadai kuma ya tantance a bauta masa kuma shi kadai yake halitta la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wato ba wani mai taimaka masa wajen halittarsa ba wani wanda yake da irin sifofinsa ko irin zatinsa sannan ba wanda ya tantance a bautawa sai Ubangiji ta'ala ba wani mai irin wannan lahul mulku shine mai mulki shi ya mallaki duniyan nan gaba ɗaya da lahira zaka ce lahul mulku duk wani mai mulki in an kwatanta da mulkin Allah ba mulki bane shine kawai mai mulki walahul hamdu kuma shine yake da yabo ma'ana shine abun yabo shine kamili wanda ya kammala wanda ya tantance a yabe shi 100% amma dan adam tara ne bai cika goma ba wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ba abun da yake gagaransa ba abun da zai tinkara a ce yau ya kasa yi babu wannan abun a duniya kuma innama amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun in yace abu kasance kawai abun sai ya kasance to haka ba wahala yake sha wajen aiki din sa wajen aikin sa ba ko yin halittar sa ba sannan Allahumma ya Allah la mani'a lima a'taita babu mai hana abun da ka ba in Allah ya baka abu ko da duniyan nan gaba ɗaya za su hadu akan karka same shi sai ka same shi ba wanda ya sai hana Allah ya baka in ya riga kaddara maka sannan wala mu'tiya lima mana'ta babu mai ba da abun da ka hana wato idan ka hana kuma ba wanda ya sai bar ko duk duniyan nan gatanka ne in Allah ya hana ka abu ba za ka samu wannan abun ba za ka ba su ya buga sama da ƙasa yana da gata din yana da sama yana da kamun kafa amma duk abun sai kaga bai same shi in Allah ya baka kuma kai miskini sai kaga ka samu wani wanda yake da gata bai samu ba in Allah ya baka ba mai hanawa in ya hana ka ba gunde ise baka wala yanfa'u dhal jaddi minka jaddu wala yanfa'u baya amfana dhal jaddi ma'abocin dukiya dukiyarsa an shafi ainihin fa'il ne wala yanfa'u dhal jaddi jaddu shi ne taqdirin magana sai sa fasaran take da wahala maf'ulun biya ka kaddamar da shi fa'il yana karshe kuma aka shafe shi wala yanfa'u dhal jaddi minka jaddu ma'abocin dukiya dukiyarsa ba ta amfanansa minka jaddu dukiya daga gare ka ne Ubangiji subhanahu wata'ala mai dukiya dukiyarsa ba ta amfanansa a nan duniya sai da izinin Allah Allah bai ba shi dama ba bai ba shi izini ba ko yana da tarin dukiyar ba za ta masa amfani ba ko a addinance ko a rayuwarsa ko kuma mai dukiya dukiyarsa ba ta amfanansa ranar alkiyama zuwa ranar alkiyama yau ma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim Allah ta'ala ce rana ne da dukiya ba ta amfani ya ba ta amfani sai wanda ya zo da zuciya kubutacciya wanda babu shirka da bidiyoyi a cikinta ba kenan ma'abocin dukiya dukiyarsa ba za ta amfane shi a lahira ba mene zai amfane shi imaninsa da Allah subhanahu wata'ala kubutan zuciyarsa daga shirka idan ma akwai tauhidi a cikinta shine zai amfane shi saboda kenan arziki na Allah ne kuma yakan yi amfani in Allah ta'ala ga daman yi amfani amma a lahira karka yi tsammani wai dukiyarka za ta amfane kafirai ne suka rudu sai suke cewa wai tunda a duniya sun fi musulmi Qurayshawa tunda sun fi musulmi yawan ƴaƴa da yawan dukiya to a lahira ma Allah bai azabtar da su wai yana son su a nan duniya ne shi yasa ya fifita su akan musulmi ma'ana ya zama sun fi musulmi ƴaƴa sun fi musulmi tarin dukiya a wannan lokacin suka ce shi yasa to a lahira ma suna da wannan gatan wa kanu nanu aktharu amwalan wa auladan wa ma nanu bi mu'azzabin suka mun fi kowa dukiya da ƴaƴa suka ce mu ba za a azabtar da mu ba haka suka faɗa to shi ne Allah ta yace to ai dukiyar ba ta amfanan mai ita sai da izinin Allah to da dukiya daga wurin Allah ne subhanahu wa ta'ala ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذا إنا واتو ذوني تانا قتنها الأسماء الستة. ذوني معنى صاحب أبوكي دون أقول ذو أتائية وإذا لكم معنى أنت الذي جاء ذو رأيت ذو جاء ومررت بذو جاء الذي جاء جنا هو أكرمني ذو جاء ذو ذاك أما أنا ذو معنى صاحب تانا الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ذاك ما ترفعك جاء ذو مال قال مرفوع إليكنا تولى فاعلين رأيت ذا مال قال منصوب إليه بالألف سودا مفعول به مررت بذي مال مجرور إليه دياء سبودا أبنا سبودا مجرور إليه جبا ذاك ما تكسر دياء ذا من كسر. وإن ابن مالك سواء ورفع بواو وانصبن بالألف وجرور بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إنسوبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أشهر وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نفسهن أشهر. ذاك ذو إذا بان صوبة أنا مثل إراد الأسماء الستة نبات أمبا يجب الترون أبنى كرير كتشامتو. الدعاء تقبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ونحن ذكرنا أكو وننفع تبت عديث عند إمام مسلم رويته تقع أبي الزبير هذا عبد الله بن الزبير هكذا كان فتن ونن الدعاء بان يسلم من يسلم هنا فتن ونن ذكرين كما يتي منزون على تسلم هكذا كان ينسو أكرشن قوة سلسة بان يسلم. فصل شيني لا إله إلا الله وحده لا شريك له بأم بوتا دقسيا في الله شكتين يباشد أبوكين تاريلا له الملك شيني كده ملكي تككي وله الحمد شيني كده يبو تككين يبو وهو على كل شيء قدير شيمي إيقوني أكامكومي لا حول باب دبارة قدن أدن دذي يكوتي ووني بلائي قوت مصيفة قوني تابون الله سيدة مقوم الله ولا قوة باب وني كرفي دمتيكي دشيني والله تعالى داع إلا بالله سيدة مقوم الله كذلك با كربي با دبارة تمقوم الله دعب تب أمن دكا كاكوتي مثلا شري الله نيسي مجيكا دو أبو أنك كا سامو نا الخيري هو كا أي وتد شنا الخيري وبنجدي تعالى نيتي مكيكا شنا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله ولا أتكين وانا كينا أقول ميدا الأمر إزواء الله سبحانه وتعالى شسا دوني بلا إن ديسا ميكا تيكا يوي تفد لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله باب أمبوتا دا قسيا في الله ولا نعبد إلا إياه بعد أمبوتا وكومي با إلا إياه تيشي وبنجدي سبحانه وتعالى شيني كوي تنتنسي أبوتا مصر له النعمة الله تعالى شيك دا نعمة شيني مبادة نعمة وإن تعدوا نعمة الله لا تنصوها انك تذاك كيرك نيمو من دا الله مكا بذاك إيك يا يسوب وله الفضل شيني مبالالا يباك إدأ مكا يباك بيدا أبونا كتل كتن تنتا وله الثناء الحسن وما شيني ميبوكي جاوة واندي تنتنسي أيبيش يبو ميكو وانده هردن أنا ما ذي كاسا إيه يبون الله كمرين دا يتنتن جاي في الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله باب بوتا تقسيا في الله مخلصين له الدين منا ما تطرق كي الدين يصبو دشي مخلصين الدين له كنا منا تطرق كي الدين يصبو دشي باما إن شركة باما إن رياء شيني معنى مخلصين له الدين منا تطرق كي الدين يصبو دع الله ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون خودا كافر باتاتو معنى منا إن الديني muna ikhlasi a cikin ko da kafirai ba sa so don kafirin ba za su so a yi addinin musulunci ba to amma muna yin sa to wannan shine fassaran wannan zikiri na gaba subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar salatan wa salatin la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan hadisin ko bukhari da muslim suka rawaito shi daga hadisin abu huraira daga hadisin abu huraira wannan yazo a hadisai abin riwayat da yawa wanda galibin ta kuma Abu Huraira ne ya rawaito subhanallahi tsarkiya tabbatan ma Allah, walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah, wallahu akbar Allah shine mai girma. Kai wannan salatan wa salatin to 33, to shin zaka hada ne subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar kai 33 shikenan, ko kuma kowanne daga cikin su kai 33, kai subhanallahi 33, alhamdulillahi 33, allahu akbar 33, wanda shi yafi shahara kun sama riwayan a wata riwaya ta Abu Huraira tana nuna duk gaba ɗayan su ne za kai 33, haka wasu malamai suka fahimta galibi duk gaba ɗayan su za kai 33, ma'ana kowanne za kai 11 kenan, kowanne za kai 11. A yanzu a wata riwaya kuma kowanne 10-10, subhanallahi 10, alhamdulillahi 10, allahu akbar 10. Amma riwayan da tafi shahara riwayan Muslim, riwayan Imam Muslim, kuma ita ma Abu Huraira ne ya ruwaito, wanda manzala ta ke cewa man sabbaha Allah salatan wa salatina wa hamida Allah salatan wa salatina wa abun nan fa kabbara Allah salatan wa salatina fa tilka 99 wa qala tamaman 100 la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir وغفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. Duk wanda ya faɗi subhanallahi bayan yayi sallah sau 33, sannan yace alhamdulillahi sau 33, Allahu akbar sau 33, yace wannan ya zama 99 kenan. To kaga sai kowanne 33 kun. Fatilka 99. Sannan na cikon ɗarin kuma sai ya faɗi la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. In yi haka za a gafarta masa zunubansa ko da yawansu ya kai kumfan kogi, za a gafarta zunuban gaba ɗaya. To kaga kenan wannan zikiri yana da muhimmanci, kuma galibi an san shi, ko mun ji mutum za ka samu duk wani musulmi ya san wannan yana yi, yana da muhimmanci. To amma matsalar shi ne wani ya zo ya ce subhanallahi ya 33, sai ya ce walhamdulillah, walhamdulillah sai kara da wawun ne, sai kuma ya kara da me wallahu akbar, wallahi wannan wawun din ana wawul hadafi ne, ana gaya maka in kai subhanallahi 33 sai kuma kai alhamdulillahi 33, sai kai me allahu akbar 33, karka hada da wawun din, karka ce walhamdulillahi alhamdulillah, karka ce wallahu akbar allahu akbar, amma da zaka hade su ne gaba ɗaya ka faɗe su tare, to sai ka kawo wawun din subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, kamar yadda ya zo a hadisi. Amma kowanne shi kaɗai za ka faɗe shi, to ba wawo, na fata mun fahimta. So da aka subhanallah farki ya tabbatar ma Allah, alhamdulillah dukkan yabo sun tabbata ga Allah, allahu akbar Allah shi ne mai girma, Allah ya fi komai girma. Sannan da aka faɗi wannan 33, kowannensu 33, sannan sai ka ce cikon na ɗari la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, babu mota da gaskiya sai Allah shi kaɗai ne, ba shi da abokin tarayya, lahul mulku mulki nasa ne, walahul hamdu yabo nasa ne, wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma Allah mai iko ne akan komai, yana da iko akan komai. A wata riwaya ta Bukhari da Muslim, sababin wannan ba da wannan zikirin, wato faqirai ne na muhajirun suka kawo kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce zahaba alu dufuri bil ujur, a wata riwaya bi darajati al ula والنعيم المقيم ما سكو دي سن تفي دا لادا سن تفي دا درجوجي مدوكاكا سن تفي دا نيما متوانيا هكا تيا هكا سكا تيا يسلون كما نسلي ويسومون كما نسوم ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق كوكما ولهم فضول الأموال يتصدقون بها وليس لنا فضول الأموال فلا نتصدق كتي ما سكو دي سنة صلى عند مكي صلى سنة أزمي عند مكي أزمي amma suna da ragowar dukiya da suke yin sadaka, mu kuma ba mu da shi, iya bukatanmu ne kawai, ai sun tafi da ladan ki, wata ruwa sun tafi da lada da darajoji da ni'ima ba da wani, suna sallah inda muke sallah, suna azumi, amma suna yin sadaka, mu kuma ba mu da kuɗin da za mu yi sadaka, ba sai ka rage za ka yi sadaka ba, wa khairu sadaqati ala zahri ghinan, sai yin sadaka shine in ka wada in ka ci naka ka dan samu ragowa sai ka bayar, ka dauki nakan kuma ka bayar ka zauna kuma kana ta tunaniwa. to sai manzala ta sa sai ji tausayin su sai ce to zan nuna zan ba ku wani abu ku dinga yin sa idan kun yi shi wanda yake gaban ku za ku riske shi a lada wanda yake bayan ku kuma ba za ku iya ainihin abin nan ba zai wanda yake bayan ku ba zai iya riskan ku ba ba zai iya kamo ku ba a lada sannan ba wanda zai samu lada irin naku sai wanda yake irin abin da kuka yi cike nan sai ga musu ita zai tasbihi 33 fi alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 wata ruwaya subhanallahi 34 duk ya inganta ko ne kaga dama zaka yi alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 yace ku je ku yi wannan ba kun da zai kawo ku alada sai wanda ya irin sa sai suka je suna yi bayan kowace sallah mazalla ya ba su bayan kowace sallah da suka je suna yi shikenan sai masu kudin su ma suka ji labarin mazalla sama ya ba su wannan lakani sun wace suka je suka kama yi bayan kowace sallah sai su yi tasbihi 33 tabihi 33 takbiri 33 kaga sun yi so su kenan sun yi dama an ce ba wanda zai samu lada irin naku sai wanda ya irin abin da kuke yi to masu kudin ma suna yi har yanzu dai akwai falalan ko suna sadaka su kuma ba sa sadaka sai suka sake dawa majin manzala ta kuma suka ce yan uwanmu masu kudin nan fa sun ji labarin wannan abu kuma su ma suna yi to kaga yanzu kan ba mafita kenan dan an kara ba su wani ma za su sake ji labarin su sai manzala ta ce sai zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falalan Allah ne yana ba wanda yake so ku yi hakuri kawai arzikin nan falalan Allah ne yana ba wanda yake so ku yi hakuri shikenan magana ta kare kaga irin masu kudin da kenan ba irin masu kudin da irin ibadan da talaki yake shi ma yana yin irin ta ga dadi kuma yana sadaka yana sayar da dukiya sa fi sabila amma masu kudin yanzu ba su da lokacin ibadan galibi sai dai sadaka in an yi sa'a yanzu suna iya bayarwa to mai kudin yanzu kafin ya kamo talaka ai zai sha wahala faida lo ina yake da time din ibadan ba lokaci ai harkoki sun yawa ba da time to da kai da galibi talakan sun fi su ibada amma akan samu kuma akan samu a yanzu daga cikin masu kudin wanda suke ibada fiye da wasu talakawa wanda sai ka dage zaka iso su to kaga wannan zikirin wanda tun kana karami ka san shi kana yin sa ba karamin lada ne da shi ba ba kunje zai samu irin ladan ka sai da yin irin sa kuma za ka gafarta masa ka zanuban ka koda ya kai misalin kumfan kogi yawa kuma kowa ya iya shi kowa yana yi to sai ka dage ka dinga halarto da irin wannan falalan ka ci gaba da yi in ka na wani da an sallame sai tashi kawai ya fita daga masallaci sai addu'a ta gaba ko zikiri na gaba shine bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار يتي بعد كل صلاة زي وانا بان كون صلاة سورة نوع كنان قل هو الله دفلق دناسي أنا تمسو قلاكل زودا قل a farkonsu wani ce musu mu'awwizat to da guda biyun akwai neman tsari a cikinsu sai aka haɗa qul huwallahu ta shiga cikinsu wani ya tabbata hadisin uqbatu bin amir sahabin manzala ta sama ya ce manzala ta sama ya umurteni amarani rasula ta sama an aqra bil mu'awwizat dubura kulli salati manzala ya umurteni in karanta mu'awwizat su ne qul huwallahu da falaq da nas bayan kowace sallah inna sallam wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi da Nasa'i kuma ingantaccen hadisi ne da Tirmidhi ingantaccen hadisi ne sai ka wannan surorin suna da muhimmanci neman tsari ga kuma ladan da zaka samu kuma kowane harafi dai za a baka lada 10 kowane harafi ga fassarar sunan qul huwallahu ahad qul ka ga ya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato mushrikai ne suka samu manzala ta sama suka ce manzala wai ya ga ya musu nasabar Allah ne nasaba ka san laraba suna ji da nasaba in ka tari balarabe a hanya sai ya ga maka kakansa na 20 ko 30 ni ne dan wane jikan wane cima wane dan wane dan ya ta faɗa maka sai zo ka ce to zo ka gaya mana dangin baba dangin ubangijinka shi Allah dan waye jikan waye ne koya ga wata ga musu salsalan Allah haka mushrikai da yake musu san Allah ba to san Allah ba ko Allah ya shiru sai aka saukar da wannan aya kul ka ga musu ka ba su amsa huwa Allahu ahad Allah shine makadaici shi kade ne babu irin sa shi kade ne a zakin sa shi kade ne a abun nan a daukakan sa ba mai daukaka irin nasa sannan shi kade ne kuma a ikon sa ba mai kudura irin nasa kodaka shi kade ne kuma shi kade ne a siffofin sa gaba daya shi kade ne a ayyukan sa shi kade ne a sama da ƙasa da duk abin da ke tsakanin su ba wanda ya taimake shi kul ka ga musu Allahu huwa Allahu ahad ubangiji na shine Allah makadaici wanda kuma babu wani mai irin wannan sunan sai ubangiji ta'ala babu mai sunan Allah sai shi hal ta'lamu lahu samia har ubangiji ta'ala kalu wannan kitabure kun san ta Qur'an Allah babu bawa ne Allah ba na yake cewa Allahu sai ubangiji ta'ala sai fir'aun da duk kafircin sa cewa ana rabbukumul a'la rabbu yace ni ne ubangiji amma bai ce ni ne Allah ba ya ka zai faɗi wannan shi nan da ya zo wa Abdul Qadir al-Jiyari yace masa ni Allah ne amma farke yace masa ni Allah ne na gafarta maka kaje ka aikata duk wani sabon Allah abin ne yace ana rabbuka kai ni ubangijinka ne kaje ka aikata duk wani sabon Allah shikenan da yazo yana ga dalibai sai yace shedan yazo mini yace wai shi ubangiji na ne aikata duk abin da muka ga dama duk abin da na ga dama ya gafarta mini suka ce to ya kai ka gane shedan ne ba Allah ba tunda yake shi ubangijin ka yace da abu biyu abu na farko yace inje in aikata alfasha da muna na ayyuka kuma ubangiji ta Allah Qur'ani yace mini inna Allah la ya'muru bil fahsha'i wal munkar Allah ya ga mana alqur'ani Allah ba umuri da alfasha da mummunan aiki shedan ya bayyana maka yace maka kaje ka aikata abin da kaza sai ka ruzu ka cewa kaga Allah ya ce maka ya gafarta maka kaje kai abin da kaza saboda nan jahilci ne yace to maganar ta ai karo da Qur'ani ubangiji ta Allah zai warware abin da ya saukar ne na Qur'ani ba Allah bane yace na biyu kuma cewa ya ana rabbuka bai ce ana Allahu ba to bai zai iya fadan haka ba cewa ni ne ubangiji ka bai ce ni ne Allah ba bai zai fadi haka ba yace da nan ne na gane kaga ilimi kenan kul ka ga musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani mutum yace abinci ya koshi ya bushi iska sai yace wai duk kulkul din na Qur'ani a cire su takan waye ana ba manzo Allah umurni ne kul ka fada huwa Allahu ahad sai zo karka fadi kul din kai sai ka ce huwa Allahu ahad kul a'udhu ka ce ko a'udhu bi rabbin nas wa a'udhu bi rabbil falaq haka nan duk inda kul ya zo a cikin alqur'ani kul iwa rabbika ce iwa rabbika kul liman al-mulk duk inda kul take kul to ka tire ta kawai waye ana ga manzo Allah ya fada ne to ai ya fada kikenan aikin ta ya kare inna lillahi wa inna ilaihi bai da dai da rasuwa ba an littafi saboda haka Qur'ani ne ya tabbatar da wannan maganar Allah ne haka Qur'ani yake tuntunin haka aka yi manzon Allah wahayi ya tabbatar da shi sahabbai suka rubuta shi a cikin Qur'ani wani ko sai zo ya ce wai bai dace ba kawai aiki da hankalin sa kul ka ga musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah shine makadaici huwa Allahu ahad ubangiji na shine Allah ahadun makadaici Allahu samad kuma shine Allah abun nufi da biyan bukata ba wanda zai biya maka bukata a duniya sai ubangiji ta'ala shine wanda kowa inda mu ta dame shi sai daga hannu yana roƙon sa ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniy huwal ghaniyul hamid kowa fakiri ne yana bukatuwa zuwa ga Allah ta'ala Allah shine mawadaci abun yabo to sai yace lam yalid bai haifa ba bai da da saboda bukata ne take sa mutun ya bukaci da ko nan gaba in kai rauni ya taimake ka kun ka kalle su ka ji kana farin ciki in baka da su ka ji bacin rai to Allah ta'ala yana bacin rai yarsa na bacin ubangiji ta'ala shi ko akwai da ko ba da mulkin sa ya cika yana da kamala saboda haka dukkan kowa da kowa bayin sa ne mutanen nan gaba daya halittar nan da mala'iku da mutane da aljani bayin sa ne to wani da kuma zai rika shi halitta su na san lam yalid bi haifa ba wa lam yulad ba haife shi ba bai da baba bai da baba to kaga magana a ce a fadi dangin sa ma dan waye jikan waye bata taso bai da baba ai duk wanda haifuwansa aka yi to nan gaba zai kare don hadisi ne duk wanda haifansa aka yi to zai mutu ka lura gani ba wanda za a haifa a duniya bai mutu ba to Allah ta'ala ba haife shi ba ballanta na ya mutu hayyun ne la yamut rayi ne har abada bai abin nan bai zai rasu ba saboda ba haifansa aka yi ba bai wani zamani can baya da ba Allah ba daga ba kai Allah bai wannan ba inda haka ne wataran Allah zai kare to bai wannan zamani ba amma duk wani halitta da an yi babu shi to nan gaba kuma za a yi babu shi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yakun ahadun kufuwan lahu babu wani mutum da zai zama kini ga Allah subhanahu wataala masin ya zama yana da irin sifofin Allah ya zama duk abin da Allah yake da shi shi ma yana da shi babu wannan a ce ina halitta shi ma halitta san mai da kasai nasa ya halitta mutane ya halitta dabbobi da aljani shi ma ya kamata a bauta masa kamar yadda za a bauta wa Allah babu wannan a duniya babu shi ko guda daya shine ma'anar laysa kamithlihi shay'un ba wani abu irin Allah wannan shine fassarar qul huwallahu ahad kuke sannan qul a'udhu bi rabbil falaq qul ka zai musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'udhu ina neman tsari bi rabbil falaq da ma'alikin asubahi shine al-falaq ma'alikin asubahi shine ubangiji ta'ala min sharri ma khalaq daga sharrin dukkan abun da ya halitta sharrin aljan sharrin mutun sharrin dabbobi sharrin kowane mugu in ka faɗi ka kane mi tsari daga sharrin sa wa min sharri ghasiqin idha waqab kuma ina neman tsarin ubangiji na ta'ala daga sharrin ghasiqin dare idha waqab idan yayi duhu na neman tsarin Allah daga sharrin dare in yayi duhu don galibi an fi cutar da mutane cikin duhu ko ko dan fashi da makami ko wani farawa ko wani aljani ko wani mai sihiri ko mai galibi cikin dare ne ake cutar da mutane to ka nemi Allah daga sharrin dare in yayi duhu wa min sharrin naffasati fil 'uqad ina neman tsarin Allah daga sharrin annaffasat masu sihiri mata masu tofi fil 'uqad a cikin kulle kulle wato sawahir shine naffasat masu sihiri mata kaga masu sihirin akwai mata akwai maza ina neman sharri sai neman Allah tsaye daga sharrin masu sihiri wanda suke tofi fil 'uqad a cikin ainihin kulle kulle su kukkulle wani abu su je su yi tofi wa min sharri hasidin idha hasad ina neman tsarin Allah daga sharrin mai hasada in yayi hasada shine nabi bin afa wato mutum ya maka hasada sai ne mai da zai cutar da kai ta hanyar zafi ko makamancin wannan yahudawa suke manzon Allah hasada in suka masa sihiri suke amfani da nabi bin afa saboda haka magana ta sama an masa sihiri aka saukar masa da wayannan surorin suka warware sihirin ina karantawa idan ya karanta kulli da yake kuntu yana gamawa kulle kullen ya kare gaba daya ya warke daga sihirin sa hasada ne yake kawo sihiri sura ta gaba kul a'udhu bi rabbin nas ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina neman tsari bi rabbin nas ina neman tsarin ubangijin mutane shine Allah ta'ala mahaliccin mutane malikin nas mamallakin mutane wanda shine sarkin su mai shugabantar su ilahin nas kuma abun bautan mutane ba wani an bauta da gaskiya sai Allah duk wanda ya bauta wani abu daban ya bauta masa da ƙarya ne ba shine abun bautan sa ba abun bautan sa shine Allah min sharril waswasi ina neman tsarin Allah malikin mutane mamallakin mutane sannan abun bautan mutane daga sharrin alwaswasi mai waswasi shine shaitan alkhannas ne nokewa mana ne buya alwaswas ana nufin almuwaswis masdari ne amma ana nufin ismul maf'ul ai shahibul waswas din ina neman tsari daga sharrin mai waswasi shine shaitan wanda zai sa maka waswasi a zuciyanka sannan alkhannas wanda yake buya sai noki baka ganin sa alladhi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake waswasi a cikin kirazan mutane to kaga wannan shi ke na maka alwaswas a can ana nufin mai waswasi ne ke sa aka kawo na ajinsa allazi wanda yuwaswisu yake yin waswasi fi sudurin nas a cikin wato kira ga mutane ya dinga sa maka shakka na imaninka da kaddara da imaninka da Allah subhanahu wa ta'ala min aljinnati daga cikin mutane abin nan daga cikin aljani aljinnati ana nufin aljin daga cikin aljani wannasi daga cikin ko mutane wato ma mai waswasin ko shaidanin ana samun sa daga mutum ana samun sa daga aljan sai ya sa maka waswasi a cikin imaninka aljani shi ba za ka gan shi ba, al-khannas ya buya da rikita maka imaninka, ya sa maka shubuhohi da shakka a cikin imaninka da al-qur'ani da aqida ingantacciya. Amma shi mutum abu ne yake zai zo dinga jefa maka shakka da shubuha a cikin imaninka, ya dinga sa maka wasu abubuwa wanda za su lalata maka imani, wanda za su lalata maka imani, shike ne ya ta maka shakka, ya yi ta maka shakka har ka ji ka fita daga musulunci in ka biye mata. Wannan kuma shedanin mutum kenan. So kuma za a zo maka ne kamar malamai, ko suna maka wa'azi kamar masu nasiha, alhalin sun bar addini, ba su fahimci addinin kwata-kwata ba, sai suna maka wannan shi ne son manzon Allah, wannan shi ne son Allah, wannan shi ne kaza, kuma alhalin abin da suke koya maka shirka ne. To kaga akwai shayatinul insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Ina faɗa wannan ba da kulli salatin bayan kowace sallah. Wani yace ban fassara bismillah ba, ai ina ga kaman kowa zan fassara da ai wa kowa bane kawai in fassara bismillahir rahmanir rahim. Bismillah da sunan Allah, in karatu ne ina farawa da sunan Allah, in cin abinci ne da sunan Allah, in shiga masallaci da sunan Allah, kowane abu dai wannan bawo din ya ta'allaka bihi, yana rafiya da shi, in zaka fara shi bismillah da sunan Allah nake fara karanta kul huwallahu kenan. In ka ce bismillahir rahmanir rahim kul a'udhu bi rabbin nas, da sunan Allah nake fara karanta kul a'udhu bi rabbin nas. In kul a'udhu bi rabbil falaq ne da sunan kowace sura ma, wato kana neman albarkan sunan Allah a karatun da zaka yi. Ar-rahman mai gamammiyar rahama, wato wanda kaburi da musulmi biyu yana samun rahama ne, kowa da kowa shine Allah ta'ala. Mutum ya zage shi kuma ya masa ni'ima, ya bashi mulki, ya bashi wadata, ya ki bautansa, ya kangare masa, yana mai shirka, amma ya bashi lafiya da wadata da mulki, to shine ar-rahman kenan. Da mai masa da'a da wanda ba masa duk yana musu rahama a nan duniya. Amma ar-rahim kuma mai jin kan bayinsa mu'minai a lahira, wa kana bil mu'minina rahima, haka Allah ta'ala. A lahira kuma babu rahama sai ga mu'mini wanda ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan manzala kuma yana karanta shi ba'da kulli salatin, bayan kowace sallah, kuma ya umarci sahabbansa da su dinga yi kamar yadda ya umarci Uqba ibn Amir a dinga karantawa. To da aka karka manta da karanta waɗannan surorin. Sannan na gaba, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Wannan sai kuma yake aqiba kulli salatin, karshen kowace sallah. Wanda ya sace ake cewa ayatul kursi, ayatul kursi, ayatul kursi, babbar ayar da ta fi kowace girma a cikin Al-Qur'ani, ayar da ta fi kowace girma a Qur'ani ita ce ayatul kursi, suran da ta fi kowace girma a Qur'ani ita ce suratul Fatiha. Wannan ayatul kursi ya tabbata wato hadisi ingantacce, hadisin Nasa'i a cikin Amalul Yawmi wal Layla, da kuma Ibn Sunni wanda Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami, da kuma silsila al-Banna silsilatul ahadith as-sahiha. Hadithin kuma Abu Umama ne. Manzo Allah sai kuma yace duk wanda ya karanta ayatul kursi, man qara ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamuta. Duk wanda yake karanta ayatul kursi bayan sallan farilla, ba abunda zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa. In ka ga zai shiga aljanna ba, to yana rayuwa ne a duniya, aljanna kuma tana lahira ne, amma yana mutuwa aljanna zai tafi. Duba wata gara basa mala ayatul kursi ko ya haddace ta bayan kowace sallan farilla ka karanta, in ka ga baka shiga aljanna ba, baka mutu bane, mutuwa ne kawai za ta hana ka shiga aljanna. Fasaranta shine Allahu la ilaha illa huwa, Allahu malikin mu shine Allah, la ilaha babu an bauta da gaskiya illa huwa sai shi. Duk wani abin da ake bautawa to ana bauta masa da barna ne, Allah ne ake bautawa da gaskiya. Al-hayyu shine rayayye madawwamiyar rayuwa wanda ba ta karewa har abadan abada. Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, kowa zai kare sai Allah, shi kuma har abada ba zai karewa. Al-qayyum Allah shine mai tsayuwa wajen shirya al'amuran bayinsa da kuma kula da shi ko shirya halittansa, shine ma'anar al-Qayyum. Allah ta'ala shi ya shirya halittansa mai da kasai da mutum da aljan da ruwa da bishoyi, kuma shi yake kula da su, ba don haka ba za su faɗo. Yanzu da Allah ta'ala ba a kula da sama sai ta faɗo a kanmu, in ba a kula da ƙasa ƙasan sai ta kurma da mu. Amma shi halittansa ya shirya kuma yake kula da su, shine ma'anar al-Qayyum. To kuma wannan sunan yana bada ma'anar cewa Allah madawwami ne. Ah, to da zai rasu, ai in ya rasu shikenan duniya sai ta tashi ba. Da duniyan ta tashi kenan. Saboda haka madawwami ne. Madawwami ne, shi yasa duniyan bata tashi ba, tana nan. Sai lokacin da ya kaddara sai ta da ita, kuma shi zai ta da ita, kuma yana nan a raye shi kuma har abadan abada. Shi ma'anar al-Qayyum. Kuma shi kaɗai ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala, babu wani irinsa, shi ya halitta sama da ƙasa, ba wani ne ya taimake shi ba suka yi wannan halitta ne, kuma ba da shi da wani ne suke kula da wannan halittan ba. Abun nan Muhammadu Aminu Shinkai cikin Abwaul Bayan, daga cikin dalilai na hankali wanda suke nuna Allah ta'ala shi kaɗai ne halittansa, shi kaɗai ne a sama, ba su biyu ba ne. Yace inda a ce su biyu ne a sama masu mulkin sammai da ƙasai, yace da an ji sama da ƙasa tana ainihin ƙara saboda rikicin da suke. Ni ma wannan magana, inda za a ce shugaban ƙasa biyu ne a Najeriya, za su zauna lafiya? In wanne ya bada umarni sai wanne ya wurwure ce kaza za a bayar, kaga daga nan rikici ya zama. To da Ubangiji ta'ala a ce mahaliccin sammai da ƙasa, mai mulkin sama da ƙasa a ce su biyu ne ba guda ɗaya ba ne, da za su dinga faɗa a junansu. Kai da saman ma wani sai wargaza ɗaya ya ce ni wannan tsarin domin ba zan sake wani tsari, wannan kuma ya ce a wannan tsarin ya yi, sai su dinga rikici a sama. Ya ce to tun da ba mu ji sama ana rikici ana doke-doke ba, to wannan yana nuna Ubangiji ta'ala shi kaɗai ne a sama. Inda su duniya dole za ka ji rikici. To da ka shi kaɗai ne ya yi halittansa, kuma shi kaɗai ne yake mai yake kula da halittansa, babu mai masa jayayya, babu mai masa jayayya, ba mai ɗaga masa karan hanci. Sannan la ta'khudhuhu sinatun, gengedi baya kama Allah, wala naumun, haka nan bacci. Inda zai gengedi da sai a halaka gaba da duniya, to da wa zai kula da abun nan ne da duniya? Kaga da qayyumiyansa bata zama cikakkiya ba kenan, shi kuma al-Qayyum ne mai kula da halittansa. Shi yasa la ta'khudhuhu sinatun, gengedi baya kama shi, wala naumun, wala bacci. Saboda kamalan Allah ta'ala, kai in baka yi bacci ba to rayuwanka sai ta zama ba ta da daɗi, sai ka yi bacci ka tashi sai ka ji nishadi. Allah ta'ala kammalele ne, baya gajiya balanta na buƙaci bacci ko gengedi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, duk abun da ke sammai da ƙasai mallakan Allah ne subhanahu wataala, ba wanda yake da wani mallaka a wani abu a sama ko a ƙasa, shi kaɗai ne mahalicci subhanahu wataala. Man zallazi yashfa'u indahu, waye isa a ce ya yi ceto wurin Allah subhanahu wataala, illa bi iznihi, alhalin bai bashi izini ba. Shi ne ma'ana wannan aya. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi, wato istifhami ne inkari, ma'ana la ahada yashfa'u indahu illa bi iznihi. Man zallazi yashfa'u indahu, babu wanda ya isa ya ceto a wurin Allah ta'ala, illa bi iznihi, sai da izinin Allah. Sai Allah ya baka izinin kai ceton sai ka yi. Ah, kafirai su suna ganin gumakansu za su cece su, ko gumakan nan kishiyoyin Allah ne, ya Allah zai ba su daman su yi ceto? Yan bidiya suna ga shehuninsu da waliyansu za su cece su, kuma suna bidiyoyi suna yin shirkoki, shirka, yaushe Allah zai ba da izini ya cece su? Sai zai ba da izinin cetonsu ba. Saboda haka ba wanda ya zai bugi kirji ya ce wane na baka aljanna, wane ba za ka shiga wuta ba, za ka shiga cikin ceto na, ba wanda ya zai faɗi wannan. Ko manzo Allah ta sama sai dai roki Allah, Allah ka sa wane a cikin ceto na, in an masa waye an gaya masa sai ya ce to wane ka shiga cikin jerin wanda zan cece su? Ba mai ceto sai da izinin Allah subhanahu wataala. Allah kuwa ba zai baka izini ba sai ya yarda da kai, imaninka cikakke, ayyukanka na tsoron Allah da ikhlasi don Allah kake yi, sai Allah ta'ala ya baka izini. Saboda haka wannan istifhami ne inkari, ba wanda man zallazi yashfa'u indahu, ba mai yin ceto a wurin Allah ta'ala illa bi izini, sai da izinin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim, Ubangiji ta'ala ya san abun da ke gaban mutane, wato ya san sirrinsu na rayuwarsu na duniya. Wa ma khalfahum, da abun da ke bayansu ya san sirrinsu na rayuwarsu wanda za su yi a lahira. Ciki da wajen mutum ba abun da Allah ta'ala bai sani ba. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi, su kuma ba abun da za su iya kewayewa na ilimin Allah, illa bima sha'a, sai da abin da ya ga dama yi wa annabawa wahayinsa. Abin da ya tsakura wa annabawa ne ilimin musu wahayi dangane da Allah ta'ala, siffofin Allah, in suka gaya mana sai mu sani. Amma ba isa ya haɗa da ilimin Allah ba, a ce komai da komai an sani na ilimin Allah, ba wanda isa ya bugi kirji ya faɗi haka. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, kursiyin Allah ya yalwaci sammai da ƙasa, ma'ana ya fi sama da ƙasa girma. Kursiyin Allah shine kujerar mulki na Ubangiji ta'ala. Abdullahi ibn Abbas ce shine mawdi'ul qadamain, wato idan da zaka san sarakuna, yanzu abubuwan sun caccanya ne. Sarki da zaka samu yana da gadon mulki, yana da wata kujera a ƙasa inda yake tsora kafafuwansa. Har yanzu in abin nan fadan sarkin Kano gado ne, ba wai kujera ba ne. Sauran sarakunan ne kadai kaga kujera ta zamani, gado ne ake zama a kai. To irin wannan sai ga kuma, to a ƙasan kuma akwai inda ake tsora kafa. To Ubangiji ta'ala yana da al'arshi don cikan mulkinsa, shi ne gadon mulki, yana da kursi, wato wannan kujera ta tsora, wanda sarki yake tsora kafafuwansa a kai. To sai dai Ubangiji ta'ala ba yana zaune a kan al'arshin ne kamar yadda shi sarki yake zama kan gadonsa ba, ba yana tsora ƙafafuwansa a kan kursiyin yadda sarki yake tsora ƙafansa a kan wannan abun tsora ƙafan, ban yana kan gadon mulkinsa. Ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira, Allah ya wuce nan, al'arshin bai isa ya ɗauki Allah ba, kursiyin bai isa ya ɗauki Allah ba. To da Allah ya fi su girma, sai dai yana samansu, yana samansu a can sarari, su kuma suna ƙasa. Amma dai yana da al'arshin kuma yana da kursiyin saboda cikan mulki. Amma kar ka ɗauka yana zama a kansu su ɗauke shi kamar yadda sarki yake zama a kan gadon mulki da kujerar mulkinsa su ɗauke shi. Allah ta'ala ya fi al'arshinsa da kursiyinsa girma. In ka faɗi haka ai baka san girman Allah ba, subhanahu wataala. Fama qadarullahi haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matawiyatun bi yamini. To da aka sammai da ƙasa duk zai yamutsa su gaba ɗaya da hannunsa, kaman bai ji komai ba ranar alkiyama. Allah ya ji kowane abu girma. To kursiyi, kursiyin Allah kawai ya kai, ya fi girman sammai da ƙasa. Ya zo a haka na Ibn Abbas, kaman ka jefa zubbi a jeji, in an jefa ainihin sama da ƙasa a cikin kursiyin Allah, haka tazaransu yake, ya fi shi girma. Ya ce al'arshi kuma ba za ka kaddara girmansa ba, shi kuma ya ninninka kursiyi girma, shi ma kaman ka jefa, in ka jefa kursiyi kan al'arshin, kaman ka jefa zubbi a jeji ne, in zai mamaye wani fili. To Allah ta'ala kuma girmansa ya fi al'arshin, kenan ba kun da ya san girman Allah sai Ubangiji ta'ala shi. Irin wannan ne su suke nuna maka girman Allah ta'ala, irin wannan ayoyin, ka san darajarsa. Shi yasa aka ce inna ma yakhshallaha min ibadihi al ulama, wanda suke tsoron Allah tsoro na girmamawa daga cikin bayan Allah su ne malamai wanda suka san Allah. Na fata mun bayyana. Idan aka ce Allah yana sama, kar kai tamanin wai yana zaune a cikin saman, wallahi sama ba ta isa ka ɗauki Allah ba. Wannan sama ginanniya, sama ginanniya da al'arshi da kursi ba su isa su ɗauki Allah ba. Ba ana nufin yana samansu ne, ba yana cikinsu ba. In ka fahimci haka, to baka fahimci aqidan ba kai ma, har yanzu, har yanzu baka gane ma. Jalla jalaluhu kenan. Wannan abun tsoro ne, dole mu ji tsoronsa. Girmansa ya wuce yadda mutum yake tunani. Wala ya'uduhu hizzuhuma, kiyaye sammai da ƙasa ba sa nauyaya Allah ta'ala, Allah ba ya jin nauyin kiyaye su, wai kula da su ya ji ya gaji. Dan adam aka ba shi kula da wani abu sai ji ya gaji yau da gobe, Allah ta'ala ba ya gajiya, ba sa masa nauyi. Wa huwa al-aliyu, shine madaukaki a zatinsa da ikonsa da rinjayensa da matsayinsa. Al-azimu, kuma mai girma, wanda ba abin da ya kai shi girma. To zai faɗi wannan akiba kulli salatin, bayan kowace sallah, bayan kowace sallah. Saboda haka a ƙarshen kowace sallah za a faɗi wannan cewa, a ƙarshen kowace sallah shi ne wanda ainihin nasa'i rawaito cikin Amalul Yawmi wal Layla da Ibn Sunni. Amma asalin karanta Ayatul Kursi, in ka karanta ta, abinda zai hana ka shiga aljanna shi ne mutuwa, in ka karanta bayan sallah. Imam Tirmidhi ya rawaito hadisin da Imam Ahmad. Saboda haka kuma hadisi ne ingantacce. ذكري نقبا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يتي 10 مرات بعد صلاة المغرب والصبح. وأن ذكري ذاك كرن تاشي سوكوما لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سوكوما ذاك كرن تا كما أنا كرن تاشي باين سلم مغربا دا أصباري sannan ya tabbata hadisin Ibn Majah, hadisin ingantacce, daga hadisin Abu Zar, Abu Zar, Abu Zar ya ce abun nan, Manzo Allah ta sallama ya ce duk wanda a ƙarshen sallan asubahi ya karanta wannan zikirin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, ya karanta shi sau goma, wato wa huwa sanir rijlai, yana mai naje da kafafuwansa tun bai wurware kafafuwansa ba, a inda kake naje kai sallah sai mutum ya karanta wannan, kuma kafin yayi magana ya karanta sau goma, to kowane kwaje in ya karanta Ubangiji Ta'ala zai bashi lada, sannan zai kankare masa zunubinsa, sannan zai ɗaukaka darajansa, sannan kuma za a bashi ladan kamar ya inta baiwa in ya karanta wannan addu'a, kowane kwaje ka karanta sau ɗaya har sau goma. Sannan mutum yana cikin kariyan Ubangiji Subhanahu Wata'ala daga dukkan wani abun ƙi a wannan yini, Allah zai kare ka daga dukkan wani mummunan abun ƙi da zai same ka, sannan kuma zai kare ka daga ainihin shaitan, shaitan ba zai ɓata maka imaninka ko ibadarka ba. In kai wannan sau goma bayan sallan asuba, ka kana da lokaci bayan sallan asuba, a kankare maka zunubanka, a ɗaukaka darajanka, a baka lada, a sa ka cikin tsari a wannan yinin kana cikin kariyan Ubangiji Ta'ala, wani mummunan abu da baka so ba zai same ka ba, sannan kuma a kare ka daga sharrin shaitan. Fassara shi ne la ilaha illallah, ba mu bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai ne la sharika lahu, ba shi da abokin tarayya, lahul mulku mulki ya tabbata wa Allah Ta'ala, wa lahul hamdu yabo ya tabbata wa Allah Ta'ala, yuhyi shine mai rayawa, wa yumitu shine mai kashewa, wa huwa ala kulli shay'in qadir, shi mai iko ne akan komai. Zikiri na gaba, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ba'da salami min salati al-fajr, kuma wannan addu'an za a yi ta bayan an sallame daga sallan sallan al-fajr, bayan an sallame daga sallan al-fajr zaka ce Allahu, wannan ya tabbata daga hadisin Ibn Majah, kace Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani, ilman nafi'an ilimi mai amfani, don akwai ilimin da bai da amfani sai wuce ilimin kuma ya bata, kaga ilimi mara amfani kenan, gashi yayi karatu amma yayi amfani da wannan dama da alfurma da alfurman da ya samu na wannan ilimin, sai amfani da wannan daman sai je bata, sai zama macuci, ya zama mai bada jama'a, Allah kare ba mu da ilimi mara amfani, maimakon ka fahimce shi kai aiki da shi ka samu lada, sai zama ba haka bane. Wa rizqan tayyiban, ya Allah ina roƙonka arziki mai tsarki, don akwai arziki na najasa shi ne na haramun, ka roƙi Allah baka arziki mai tsarki wanda ba haramun a ciki. Wa amalan mutaqabbala, da aiki karɓaɓɓe, akwai aikin da ba a karɓa in riya ta shigo ciki ko bid'a ta shigo cikinsa, kaga wannan addu'an tana da muhimmanci, za ka yi ta bayan ka sallame min salati fajr daga sallar asuba, ka roƙi ilimi mai amfani da arziki mai na halal da kuma aiki karɓaɓɓe, ka roƙi duniya da lahira gaba ɗaya. Wannan kuma ya tabbata hadisin Ibn Majah daga hadisin Ummu Salma ta ce Manzo Allah taslama in yayi sallan asubahi yana yin wannan addu'a, bayan ya sallame daga sallan asubahi sai ya karanta wannan addu'a, saboda haka yana da muhimmanci mutum ya karanta ta. Addu'a ta gaba, du'a'u salatul istikhara, addu'an sallan wato istikhara, kan din zai dauke muku, na'am, eh, to bari mu bari wannan addu'a istikharan kar mu shige ta, kuma bamu ba ta haƙƙinta ba, mu yi ta a gurgute shi, to wannan dai a takaice sai gobe za mu ci gaba da wannan. A takaice wannan sune addu'o'in da suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan ka sallame ka yi su, idan mutum ya yi su duk wanda ya daga cikin wayannan, to Ubangiji Subhanahu Wata'ala zai bashi lada kuma ya bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan bayan an sallame daga sallan asubahi, ana son ai zikiri da yawa, zikiri da yawa, za mu karanta azkaru sabahi wal masa, wanda hadisi ya tabbata daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace duk wanda ya zauna bayan sallan asubahi ya dinga zikirin Allah Subhanahu Wata'ala har rana ta fito a biyu nafila, bayan rana ta fito ta daga, za a bashi ladan aikin haji da umra cikakku, manzo Allah ya siffanta su da tamatan tamata, za a baka lada kaman kayi aikin haji kuma kaman kayi aikin umra, kuma cikakku aikin haji da umra, saboda haka zikiri bayan sallah yana da muhimmanci musamman bayan sallan asubahi. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يشي مالاً ودنن الزكار دعاك أنبتا تعيكي إنسو باين صلى شي مالاً ذن يسو أجيريني كوكما با للليلة في ناجيرا تاسوبا sannan zan iya idan aka idanta sallah ina da uzuri in tashi ina tafiya na ina yi kafin na isa inda zan je.
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da assalamu alaikum. Wato jira ta wannan addu'ar ijtihadi ne na kowane malami ba mazala ta sama ne jiran ta sai sai daga wannan sai kai wannan sai kai wannan sai kai wannan a kowa kowane malami yazo fito da su sai jiran ta su gurgudun inda shi yake gani. So da haka inda za ka yi wannan kafin wannan ko wannan kafin wannan duk babu wani damuwa. Sai dai dukkaninsu kusan sun yi ittifaqi astaghfirullah 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 annan Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram suna kawo shi a farko. So da haka sai ka fara budewa da shi daga nan kuma kowane zikiri za ka iya yi. Saboda haka za ka iya ɗauko na ƙarshe ka fara da shi ka kawo na tsakiya sannan ka sake komawa na kusa da na farko. Wato ijtihadi ne na malamai don hadisai ne daban-daban aka same su. Kowane sahabi zai ce manzon Allah yana yin kaza, ya ji manzon Allah yana kaza, amma ba shi ya jeranta su ko manzon Allah sama ya jeranta su ma. Sai me yadda yana tafiya yana zai iya an fi son kai a zaune kamar yadda manzon Allah sama ya yi, amma kana yi kana tafiya ma kana da uzuri ko tasbihi na ko menene Shekul Islam Ibn Taymiyyah ya ce ya halatta za ka iya yi, kana tafiya kana yin zikirinka a kan ka bar su din gara kana tafiyan kana yin yafi. Na'am.
Yace malam naji kana fassara kalman alhamdu da yabo a mafi yawan karatuttuka, to amma yau he naji ka fassara kalman alhamdu da godiya, to malam ina son karin bayani a kai.
To ai na yi wannan bayanin ko muka ce alhamdu wani bangare ne na godiya, juz'un ne mina shukur wani bangare ne na godiya, amma ba shi ne godiyan gaba ɗaya. In ka ce godiya ka ba wa kalman sama da abin da ta kumsa, to da haka alhamdu yabo shi ne fassaranta. In na faɗi godiyan kila abin nan ina nufin wani ɓangare na godiya ko kuma sabawa da ana fassarawa da godiyan shi ne ya ɗauke ni na fassara da ainihin godiya ɗin, amma yabon ake nufi godiya mai ma'anan yabo. Amma asalin godiya za a yi samu yabo a ciki kuma a zuciyanka ka san an yi maka abin kirki, kai ma kuma ka nemi abin da za ka saka wa wanda ya maka ɗin, shi ne haƙiƙanin godiya.
Menene gaskiyan cewa idan mutum ya karanta suratul ikhlas qul huwallahu a ciwon shi na ajali in ya mutu ya yi shahada?
Ban san gaskiya wannan maganan ba, ban taɓa jinta ba sai yanzu, wallahu alam.
Ya ce da Allah malam ina son a ƙara warware mini asalin kalman kursiyin nan da al'arshin nan ma'anansu da ake nufi.
To abin nan asalin al'arshi ne sarirul mulk, gadon mulki shi ne al'arshi, kursiyi kuma kujera ake nufi. Ma'ana ba kujera wanda za a zauna ba, shine aka fassara da mawdhu'ul qadamai. Inda a ce kana yawo kana shiga gidajen sarakuna, ai fadan sarakuna za ka iya fahimta. Bayan gado da suke zama a kai, akwai wani abu da aka yi shi kamar ɗan da kaji a gaba inda suke tsora ƙafafuwansu. Don gadon zai zama mai tudu ne, bayan a ƙasa ne ƙafafuwansu na ƙasa ba. In suka zauna kan gadon akwai kuma wanda suke tsora ƙafansu a ciki. Shi gadon shi ne al'arshi, kursiyin kuma shi ne wannan ɗin. Wanda kuma za a iya sauka ƙasa a zauna a kansa kamar an zauna a kan kujera a jingunu da mai. Da shi gado din kaga ya zama kujeran kenan. In kawo kan gadon kuma ya zama wurin dora kafa, to su sarakuna za su hawa gadon ne su dora kafansu a wannan. To Allah ta'ala yana da irin wannan, saboda duk sarakunan duniya suna da shi, sai dai na Allah ya fi na sarakunan duniya, ba za a kwatanta shi ba ma. Sannan na biyu kuma shi Allah ba yana zaune a kan nasa ne kamar yadda sarakunan duniya suke zaune a kan nasa ba, yana sama zaune don ba su yi su ɗauke shi ba. To da girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wannan shi ne zance na gaskiya akan fassaran al'arshi da kursi.
Wannan take cewa malam na dade ina wankan haila da kuma wankan janaba ba daidai ba, amma sakamakon yadda na ji kai bayani sai Allah sa na samu ilimi a kai. To abin tambaya ne shine ya matsayin ibadodi na da na yi a baya?
Wankan janaba ko haila in dai ka wanke duk jikinka gaba daya, ka zuba ruwa a jikinka irin yadda kake yin wanka in zaka fita kasuwa ko in kana jin sanyi, ko ina ruwa ya taba a jikinka wankan janaban ka yayi. Amma wannan daki-daki da muka faɗan shi aka fi so, kai alwala ka wanke kanka sau uku ka zuba ruwa daga sama kai kasa ta ɓangaren dama ɓangaren hagu ma haka ka jiƙa jikinka ko ina, wannan haka aka fi so. Amma wancan ɗin wanda ka yi in dai har ka yi wankan ko ina ruwa ta wa jikinka wankan ka yayi, yanzu wannan kuma na mustahabi ne. amma in kana wanke wani bangare ne na jikinka baka wanke wani bangaren wanda kuma bana jin akwai wanda bai fahimci duka jiki ake wankewa in haka kake yi to wankanka bai yi ba zaka rama sallolin da kai a baya in akwai inda baka wankewa a jikinka kamar yanzu mata wasu mata saboda jahilci kuma suna daiwa a duniya barin gamu ba sa wanke kansu a wankan janaba saboda sun saba wankan su na al'ada ba su cika wanke kai ba to a wankan janaba ma ba za su wanke ba in ana wanke kan kitson zai tsufa da wuri to sai zama ba sa wankewa kawai sai su bashi haka wata kwa zai ta dan yayyafa ruwa ko ta dan tattaba shi haka shikenan to wannan kuskure ne dole sai kin wanke kanki ruwa ya ratsa cikin gashinki ko ina kuma ko sau uku ko sau goma zaki wankan janaban nan a rana daya haka ne zaki ko da kitson zai tsufa a rana daya ya tsufa din sai a sake yin wani na'am
da shi malam wannan yana tambaya ne malam sun koya wa mahaifi don gaishe shi mutum ya tsakar kasa ko kuma wanda yake madadin mahaifi babba da makamantansu menene matsayin sa shari'a
in mutum yana zaune zaka zauna ka gaishe shi in babban mutum ne haka manzalar ta sama sahabbai in sun zo yana zaune sai sun durkusa kafin su yi ma su tambayi wata ainihin kafin su tambayi bukatunsu haka malaika jibrilu kafin ya zai yi wa manzala tambayi addini sai da ya zo ya durkusa a gabansa tukun amma in yana tsaye to a fali wannan ka zo ka gaishe shi a tsaye assalamu alaikum ku yano da shi baya kamata ka durkusa to sai dai mai hukuncin durkusawa malamai sun tafi makaruhi ne shi ake cewa inhina makaruhi ne ba shirka ba ne in ka durkusan ka yi abin da bai kamata ba amma mutum ba ya fita daga musulunci ba ne me yasa saboda durkusawa babu wata kalan ibada da ake bautawa Allah da ita da irin durkusan da ake a wurin gaisuwa amma in kai ruku'u wannan ba gunda ake wa ruku'u sai Allah kaga zai zama bauta in ka masa sujjada ba wanda ake wa sujjada sai Allah subhanahu wataala wannan sai zama bauta amma durkusawa wannan al'ada ne ta shigo da shi to da haka malamai suka ce makaruhi ne duk in kai bincike bangaren inhina'i ya kunshi a kadan sun koyar da kanka kadan ko ka durkusa ko makamancin wani duk malamai jumhurul ulama suka ce makaruhi ne wato barin sa shi yafi alheri da zaka tsaya a tsayin assalamu alaikum ko babanka ne ka mika masa hannu ku gaita in ba wani matsala haka aka fito amma in ga tilo ne mai rikici wanda ba zai gamsu da kai ba ko zai tsine maka sai ka durkusa ka gaishe shi ko yana tsayin don a rabu lafiya ko ba zai fahimce ka ba kila sai ce ka zo da wani sabon addini kuma alhalin wannan din ne sabon wancan ne asali to sai ka kasa gamsar da shi to dalila ka tsuguna ka gaishe shi domin kar babanka ya fushi da kai ko ya tsine maka kaga bin iyaye wajibi ne durkusa makaruhi ne sai ka durkusa din a rabu lafiya ina fata an fahimci matsalar nan amma a zaune kan yana zaune ka zo ka tsaya a kansa baba ina kwana wannan rashin kunya ne musulunci ba zai yarda da wannan ba sai ka zo ka zauna kusa da shi ko ka durkusa kusa da shi sai ka gaishe shi haka ake ladabi haka sahabbai suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan ladabi din kuma kai ma abin da ya kamata kai kenan sai dai in ka zo din ya tare ka ne ya mika maka hannu yana tsaye kaga wannan za ku gaisa ne a tsaye amma kana tsaye yana zaune to wannan kan babu wannan ba ladabi bane ina fata mun fahimci bambancin abun da kuma rabe-raben sa na'am
shi malam ni kafinta ne a kafintan ma ni yaro ne to tuna an kawo wa mai gidana aiki na kujeru kuma wannan kujerun na coci ne shin ya halatta malam mu yi tarayya wato na taya shi wurin yin wannan aiki
to farko dai ba halatta a kafinta aikin coci don zai taimaka wajen cocin ya yi kyau a yi ta sabon Allah a ciki ana cewa Allah uku ne ko Allah yana da ɗa duk wannan zagin Allah ne subhanahu wataala saboda haka in mai gidanka ya karɓa ka masa nasiha bai kamata yana yi ba ya ji tsoron Allah akan wannan abu saboda haka idan ya yarda shikenan in kuma bai yarda ba kana ganin zaka iya ci gaba da zama da shi yau da gobe ya gane to babu laifi don ka yi din domin me domin ainihin nan gaba ka fahimtar da shi ya fahimta musamman in baka da inda zaka je ka nemi abincin sai wuri har zuwa lokacin da Allah zai gane da shi in ba mai ganewa bane ka nemi wani mai gidan kawai ka gane shi da wayannan ayyukan nasa ka nemi wani mai gida mai tsoron Allah wanda ba zai kawo muku aiki na sabon Allah na fata mun fahimci wannan matsalar
shi malam zan iya mahaifiyata layya wanda ta rasu in lokacin layyayi
to layya ibada ne ai yanka dabba ibada ne za ka yi layyan da niyan Allah kai mata ladan kuma ladan insha Allah zai je kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah ta sallama kyawun ayyuka suna zuwa wa ainihin matacce na'am
yake tambaya cewa wai malam shin ya halatta ko kuma zai iya karanta suratul ba'a a cikin sallah kuma tare da yi mata bismillah
banda da yi mata bismillah ka amma zaka karanta ta tunda tazo ba bismillah kuma kai ba zaka sa mata bismillah ba amma karanta ta a sallah duk qur'ani ba inda ba karanta a sallah hatta bayyada abi labin wa tabba ana karanta ta a sallah ko suka ji wannan ai ta mummunar addu'a ne wa ga maka ba a sallah da ita sai sa ina da wuya a masallacin mu kaji ana karanta tabbiyada ko ka tabbaji wani ya karanta fatiha sai ka tabbiyada a sallan isha ko magriba ko asuba yana da wahala an ginu ne akan kawai ita ba a karanta ta a sallah ba wanda ya hana aya ce ta babban nan ayoyin alqur'ani ne kowane lada daya in ka ce tabbat kana da lada 40 tabbat don harufa hudu ne ka gani abila bin wa tabba shi ma haka in ka ce abila habin kana da lada nawa lada 60 harufa shida ko abu ladin babban kaburin da Allah ya sani wa ka karanta sunan sa cikin alqur'ani kana da me lada na adadin harufa ta ko fir'auna wa haka bi ali fir'auna sula za fir'auna nan da ka fada kana da lada 50 harufa guda biyar kwani haka yake ba dama ka ware ka ce wannan na ibada wannan ba na ibada wannan na mummunar addu'a wannan na fikkar addu'a wai fada ba yadda ai amfani da qur'ani ai ta wasa da shi wajen me wajen ainihin cutar da jama'a ko makamancin wannan ba ni na manta ma tambayar ta same ni yawa baraka ka za ka karanta amma ba bismillah baraka za ka karanta babu bismillah na'am
wai idan mutum yana azumi sai ya haɗe abin da ba abinci ba ne kamar a ce ko wani pepa ko wani ƙasa to shin wai azuminsa ya kare ko bai kare ba
ya danganta inda manufa ya haɗe azuminsa ya kare amma irin wannan abubuwan suka zo suka shiga bakin mutum kan ya an kare ya je ya haɗe to azuminsa bai kare kamar ƙura ko na inji ko na kan hanya ko ta ƙuda kana tafiya fawa sai wuce bakinka ta shige azuminka yana nan amma da gangan in ka haɗe su to za su tsaya a matsayin abinci sai zama takarda tana lilo a sama iska ko rota ta wuce cikin bakinka ta wuce makogoro ba kuma amma ka dauki takarda kana ci to wannan kuma ka cinye azuminka mana azuminka ya ɓaci na ma
ita shin malam ya halatta in dinga karanta wannan zikiri din bayan sallah shine allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik
to kaga wannan addu'a da muka faɗa a wanda za a yi bayan sallama wanda suka tabbata a sunnan kaga dama za ka iya ƙara naka kuma kofar addu'a a buɗe take shi amma lama inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati galibin malamai sun sa shi a kafin a sallame ni don hadisin ya ce dubura kulli salati la ta da anna an taqula dubura kulli salati to dubura salati zai iya daukan kafin sallama da bayan sallama amma akwai wanda suke ganin bayan sallaman ne saboda haka idan kai babu laifi kai kafin sallaman ko kai bayan sallaman duka babu laifi
akwai wani bawan Allah da ya rubuto takarda yana so a taimaka musu da addu'a ɗansu ya fita gida har yau da ya babu labarin shi sama da sati biyu don wasu sa su cikin addu'a Allah subhanahu wataala ya sa a samu wannan yaro din sannan akwai ma wanda yake cewa malam don Allah muna so a taimaka mana da addu'a akwai abin da muke nema Allah subhanahu wataala ya tabbatar musu da samu akwai ɗaiɗaikun bayan Allah da suka yi magana suke cewa don Allah suna da buƙatu na alkhairi suna so a cikin addu'a Allah subhanahu wataala amsa wa kowa
masu buƙatan addu'a Allah biya musu buƙatun suna alkhairi kuma Allah biya mana buƙatun mu na alkhairi akwai wani bawan Allah shi ma bai da lafiya zai fita waje jinya ya nemi a sashi addu'a Allah ya ba shi lafiya sannan akwai makwabcin masallacin mu na Kaduna Street shi ma bai da lafiya Ubangiji subhanahu wataala ya bashi lafiya Allah ya ba mu lafiya gaba daya Allahumma dina fi man hadaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma afaita wa sarif 'anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayka innahu la yudhillu man walayta wa la yu'izzu man 'adaita tabaraka rabbana wa ta'ala subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.